A farkon wannan shekara ta 2022 ne bankin na duniya ya yi hasashen cewa jimlar 'yan Najeriya miliyan 6 ne za su fada ko matalauci zuwa ƙarshen shekarar. Amma a wani rahoto da bankin ya fitar a baya-bayan nan ya ce adadin ya karu da miliyan guda sakamakon yadda farashin kayayyakin abinci da sauran kayan amfanin yau da kullum ke tashin goron zabi a ƙasar.
Sunana Yakubu Lawa. Abu ne wanda ka sani na sani yanzu mutane a cikin talauci ana cikin wani hali. Domin muna da iyalai kuma muna ganin abin da yake okana. Domin silar wannan tashin ma da yake wasu sun rasa aurensu. Domin ni na san wannan talauci ne ma sai a cikin matarsa. Sai dai mu ce dai Allah ya kawo mana dauki amma dai shugabanni magana gaskiya ta bangaren nan sun gaza.
Sunana Muhammadu Tajirin Abubakar. Abin da bankin duniya ya faɗa ai gaskiya ne. A zahirance idan ka duba society mu ai kusan kowa a maki.
Wannan abu da ta faɗa gaskiya ne. Ita bankin duniya. Dalili ni dinnan sana'ar gini nake. A yanzu idan na samu 2,500 ba ta isa ta ce fannin gida. Yanzu shinkafa 1,500 ta kuwa da kuka noma a Najeriya. An waye gari gwamnati bata san darajar talaka ba. Ka zabe ta an ce demokradiya.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan rahoto na bankin duniya. Baya ga talakawa da ke rayuwa a yanayi na hannu baka hannu ƙwarya. A hawar farashin kayayyakin na mummunan tasiri akan 'yan kasuwa masu karamin jari da ƙananan sana'o'i a ƙasar kamar yadda Malam Zakariya Aliyu wani mai sana'ar sayar da nama ya tabbatar.
Tunda mai kwanda muna sayan saka wanda 200,000 za a rarraba shi haka kowa da wani saka. Yanzu wanda za ku saya 200,000 nan da shekara biyu ta wuce yanzu shekara sai 500 ko fiye da haka. Duk abin da za ka haɗa abun sarrafa wannan ya daga ya yi dubul kowanne. Tunda abu da muna zuwa Niger a ɗan siyo ana ɗan samun afuwa to na gidan ma duk gaba ɗaya komai ya tashi. Saboda haka gaskiya masu jari ƙarami gaskiya ana tausaya mana. Muna cikin wani hali wallahi sai dai a ta addu'a.
A nata ɓangaren ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya MAN ta ce yanzu haka 'ya'yanta na ɗanɗana kuɗarsu. Sanadiyar wannan yanayi na tashin goron zabi da farashin kayayyaki da 'yan ƙasar ke fuskanta. Alhaji Sani Hussaini shine shugaban ƙungiyar Ashiyar Kano da Jigawa.
Akwai ainihin tsadar kayayyakin da muke amfani da shi. Abu na biyu kuma shine in kai kayan maka kai kasuwa ba za ka iya ma sayar da shi ba saboda ba kuɗi a mutane ba a saya kamar yadda ya kamata. Dole ya sa an rage wasu kamfanin sun ma rufe kamfanin ma sun haƙura sai sun ga abin da halittu. Kaga wannan idan an ce mutane da yawa sun tsunduma a halin talauci. Kuzan yi mamaki ba me tunda aka ce an rufe kamfani wannan mutanen da suke aiki kaga su rasa aikin yake da su da wanda suke dogaro da su iyalansu da sauransu.
Faduwar darajar naira da rashin wutar lantarki da tsadar man gas na daga cikin dalilan da bankin na duniya ya ambato su ne sanadin tashin farashin da ake gani wanda ya haifar da sabon talauci ga 'yan Najeriya miliyan 7. Ga alama bakin bankin na duniya ya yi daidai da na kungiyar masu masana'antun ta Najeriya MAN akan haka da kuma matakan da mahukuntan ƙasar ya kamata su ɗauka.
Dole shi take tashi take goron zafi dole a ga za a tsaye da ita ta dawo ƙasa inda hali. In ma kuma ba za a halto a tsare ta inda take. Dole hukumomi su tsaya su kalli man diesel ɗin nan da idan basira. In ba haka ba kafin an kara sai ya mana kisan muke gaba ɗaya ya kashe kowa da kowa ma an daina motsi. Dole a ƙara magana a kalli wutar lantarkin nan.
Tunda dai hukumomin Najeriya ke cewa suna iyakar ƙoƙarinsu domin ganin al'amura sun daidaita a ƙasar ta yadda talakawa za su yi walwala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.